Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalil FM da kuma Niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun huta lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa yau aka rufe wani taron kungiyar dattawan arewacin Najeriya inda aka tattauna kan makomar tattalin arzikin yankin da na Najeriya da suka shiga mawuyacin hali.
Ban ga yadda za a yi a dago tattalin arzikin kasar nan ba da wannan devaluation da aka yi na naira, ban ga yadda zai yiwu ba, baya yiwuwa.
Hukumar farin kaya ta SSS a Najeriya ta bada belin alƙalan da aka kai samami a kansa ƙarshen makon da ya gabata. Ko yaya masana shari'a suke kallon wannan lamari ya zuwa yanzu?
Wannan kamu ba dole ne ya zama shine na ƙarshe ba. Yanda na san jami'an tsaro nan da na saba gani suke yi abubuwansu. Idan kaga sun afka ma mutane biyu uku, to kada kai mamaki an yi bincike akwai kaman mutum da yawa a layi. Sun fara kamawa kenan.
To yau kan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin ya kuke kallon lamarin? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta muna ɗauke da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta yi kira a fadin duniya domin taimakawa 'yan mata su kaucewa duk wani cikas domin su sami ilimin da suke bukata don cimma burin rayuwa. Wannan kiran dai ya zo ne ranar bikin 'ya'ya mata ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a shekarar 2011 don sanin haƙoƙin mata da kuma ire-iren ƙalubalen da suke fuskanta a fadin duniya. A wata makala da ta rubuta a shafin yanar gizon CNN.com, Mrs. Obama ta buƙaci a marawa shirin a bar 'ya'ya mata su yi karatu wanda ake kira Let Girls Learn da Turanci, shirin da ke ƙoƙarin faɗaɗa ilimin 'ya'ya mata waɗanda ba sa zuwa makaranta. Mrs. Obama ta ce abin da ya tsumata wajen ɓullo da wannan shirin shi ne haɗuwarta da Malala Yousafzai. ƴan shekaru da suka gabata matashiyar da ƴan kungiyar Taliban suka harba a kai a ƙasar Pakistan saboda tana zuwa makaranta.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yawan amfani da sukari da ake yi shine babban dalilin da yasa ake samun ƙaruwar annobar muguwar ƙiba. A cewar wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein daga Geneva, cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga gwamnatoci da su ƙara haraji sosai akan kayan shaye-shaye na zamani ta yadda za a rage amfani da su wanda zai taimaka wajen sassauta barazanar da take tattare da matsalar a faɗin duniya. Wani sabon rahoto ya gano cewa fiye da sulusun jama'a a faɗin duniya sun yi ƙiba da ta wuce kima, kuma rabin mutane biliyan ɗaya sun yi fama da muguwar ƙiba a shekara ta 2014. Abin da yake ƙara tada hankali, in ji hukumar, shi ne ƙiyasin da yake nuna cewa yara miliyan 42 'yan ƙasa da shekaru 5 suna fama da muguwar ƙiba a cikin shekarar da ta gabata. Wannan ya nuna ƙarin kusan miliyan 11 da aka samu cikin shekaru 15 da suka gabata. Kusan rabin waɗannan yara na nahiyar Asiya ne da kashi kuma 25 daga nahiyar Afirka.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karancin abinci da ake fama da shi a arewa maso gabashin Najeriya a bayyane yake a kan titunan Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Ana ganin layuka masu tsawo a kan hanyoyi, yayin da jama'a ke jiran taimakon abinci daga ƙungiyoyin ba da agaji. Wasu lokutan ma sai ka ga jama'ar da ke kan layin sun fara fusata suna karya doka. Shekaru 7 kenan da mayakan Boko Haram ke adawa da gwamnatin Najeriya. 'Yan ƙungiyar suna auna hare-harensu kan farar hula. Sun lalata gonaki, sun kuma sace dabbobin jama'a. Iyalai da yawa sun tsere zuwa birane, musamman garin Maiduguri da ke da 'yan gudun hijira fiye da miliyan 1. Mutane da yawa ba sa iya sayan abinci, kuma wasu 'yan gudun hijirar sun ce ɗan abincin da ake ba su a sansanonin 'yan gudun hijirar ba ya isa. Dr. Javed Ali na ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ya ce masu fama da matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya haura kashi 20 cikin 100 a jihar Borno.
A yau Talata, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya cicciki kakakin majalisar dokokin Amurka da wasu 'yan jam'iyyar ta Republican akan cewa sun yi watsi da shi, yana mai cewa zai yi wuya ya taka rawar gani tunda sun juya masa baya. A wasu jerin rubuce-rubuce ta shafin Twitter, ya soki kakakin majalisar wakilai Paul Ryan a matsayin shugaban da ya kasa, baya kuma yin abin da ya dace bayan da Mr. Ryan din ya faɗa wa 'yan jam'iyyar ta Republican jiya Litinin cewa ba zai yi wa Trump campaign ba. Ko ya kare irin maganganunsa marasa daɗi da yake yi da suka sa masu kada ƙuri'a juya masa wato a baya. Fitowar wani hoton bidiyo da aka ɗauka a shekarar 2005 inda Trump ya yi kalaman batsa game da mata ya sa Ryan da wasu 'yan jam'iyyar Republican suka yi tir da shi da yake mai da martani yau Talata ta shafinsa na Twitter. Trump ya ce ya ji daɗi an sauke mashi nauyin da ke kansa, yanzu zai yi wuya Amurka, wato zai wa Amurka yaƙi yadda yake so. Ya kuma ce 'yan jam'iyyar Democrat sun sha nuna cewa kishin jam'iyyarsa suke yi ba kamar 'yan Republican ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya. Yau aka rufe wani taron kungiyar dattawan arewacin ƙasar inda aka tattauna kan makomar tattalin arzikin yankin da na Najeriya da suka shiga mawuyacin hali. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Farfesa Ango Abdullahi shine sakataren kungiyar nan ta dattijan arewa, kuma ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro da kungiyar ta kira domin farfaɗo da tattalin arzikin arewa da samar da tsayayyen tsaro, cewa babban matsalar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu shine amincewa da karye darajar nerarta.
Ban ga yadda za a yi a ɗago tattalin arzikin ƙasar nan ba da wannan devaluation da aka yi na naira, ban ga yadda zai yiwu ba, baya yiwuwa. Saboda haka nan sai an samu wani mai kuzari ko kuma wanda zai tsaya ya ce akwai fixed tabbataccen darajar naira a ƙasa na lokaci kaza.
Alhaji Falalu Bello tsohon ma'aikacin banki ne da sai da ya shugabanci ɗaya daga cikin bankunan arewa, kuma ya gabatar da makala a wurin wannan taron da aka yi domin bunƙasa tattalin arzikin arewa, da ya ce gwamnatin ta sauka daga turba.
Shekara 31 talakan Najeriya cikin wahala. In ma kana jaraba ne kaga abin nan yayi ko bai yi ba, kai shekara 31 kana bude ba ka canza ba. Na yadda definitely shugaba Buhari bai ce mana zai rage darajar kuɗin mu ba, su suka matsa mishi. Amma kuma da shugaba Buhari tafi ya zagaya neman ƙuri'an jama'a, ya ce ma akwai wannan program a hannun shi, bai faɗa ba.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na bunƙasa tattalin arewa, Malam Bashir Muhammad, ya ce tattalin arzikin arewacin Najeriya faya da taɓarɓarewa.
Ku ne kuke magana wani abu tattalin arziki da wani cewa an shiga wani recession? Wannan ku kuke maganan wannan. Ai, recession a arewa tun da Sardauna mutane recession. Wannan recession ai ba yanzu ba, yanzu suna da aka ake kira, aka sa mata wani suna recession da wani sa muna taji.
Taron kungiyar dattijan arewacin Najeriya da aka yi na kwanaki biyu dai ya karkare ne a ranar Talatan nan a garin Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ku tashi ku falka diyan arewa, ku san ba ce aikin kawai ne.
Ku tashi mu falka diyan arewa, ku san ba ce aikin kawai ne.
Ku tashi mu falka.
Har yanzu dai muna a Najeriya, inda hukumar farin kaya ta SSA Najeriya ta ba da belin alƙalan da aka kai samami a kansa ƙarshen makon da ya gabata. Wannan lamari na faruwa ne yayin da ake ta kairuwa rana tsakanin waɗanda suke sukar matakin kai samaman kan alƙalan da waɗanda suke lalemar habin da matakin. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana.
Ba da belin alƙalai 7 bisa shaidar an san su da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta yi, zai buɗe babin ci gaba ne da bincike kan ƙarin alƙalai 8 da zai kai ga gurfanar da su gaban kotu. Bayanai sun nuna rashin haɗin kan hukumar shari'a NJC kan hukunta alƙalan waɗanda ake zargi da zarmiya ya sanya jami'an tsaron na farin kaya kai samami gidajen alƙalan. Banga-banga da gwamna Nyesom Wikinri ba zai yi wajen hana awon gaba da ɗaya daga alƙalan a Fatakwal ya ƙara ƙarfafa zargin haɗin kai ko ku haɗin bakin 'yan siyasa ga ta'azzara lamuran shari'a a Najeriya. Alƙalan da aka ba da belinsu sun haɗa da Iyan Okoro da Silvester Nguta na kotun Koli, Adeni Ademola na babbar kotun Tarayya Abuja, Kabir Auta na babbar kotun Kano, Mu'azu Findiga na babbar kotun Gombe, Muhammad Samiya na kotun Ogun Kara ta Ilorin da babban alkalin jihar Enugu IA Emezulike. Ga lawyer mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari, wannan lamarin babun mamaki bane.
Wani abu da mutane nake so su fahimta. Wannan kamu ba dole ne ya zama shine na ƙarshe ba. Yanda na san jami'an tsaro nan da na saba gani suke yi abubuwan su. Idan kaga sun afka ma mutane biyu uku, to kada kai mamaki an yi bincike akwai kaman mutum da yawa a layi sun fara kamawa kenan. Don haka ba sai sun sake wani sabon bincike ba abu mamaki bane kaji nan gaba kwanaki kadan kuma maka afka ma wadansu kuma ba. Don haka ko mutum yana zaune alkali ne bai san ko shi ma an riga an sa masa rada ido ko ba a sa ba, kuma na imani cewa an sa din domin an kiraye da yawa ire-iren mu da wanda suka fi mu sun yi wannan kiraye akan a riga sa ido a bangaren shari'a da ake sa a wasu bangarori don kada dauki bangaren shari'a kamar muna da kariya wata doka ko tsarin mulkin Najeriya kamar yanda waɗansu jami'an gwamnati kamar gwamna ko shugaban ƙasa suke kuma taimakan su suke da shi.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta zargi gwamnatin APC da neman murƙushe sashen shari'a. Na shiga helkwatar APC inda na zama martanin dan kwamitin garan bawul na jam'iyyar Arewa maso gabas Captain Balaji Brian.
Doka dai a ƙasa doka guda ɗaya take, ba dokar manyan mutane da dokar ƙananan mutane. Dan haka abin da aka yi wa alkalai yayi daidai, kuma shine zai nuna cewa kowa da kowa ɗaya yake, kuma shine babban principles din shari'a ko ta musulunci ko ta nasara din kansa.
Captain, za a zargi ku fa cewa jam'iyyar APC kuna nema ku murƙushe sashen shari'a ne?
Ko an zarge mu ma an yi ne ba akan ka'ida ba, domin abin da shugaban ƙasa yake yanzu ba sani ba sabo. Ai a jarida jiya ko shekarun jiya ya fito ya ce idan ƴaƴansa ne ko iyalinsa ne suka yi wani abu to a tume su su ansa laifinsu a ko'ina suka yi laifi. In aka ce za a yi sani za a yi sabo, to kaga abin da ake so a yi ba za a cimma buri ba. Don haka shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsaya tsayin daka sai an yi maganin wannan cin hanci da rashawa kafin a samu cigaba a ƙasan.
Me zai faru ne ga alƙalin a ƙarshe? Abin da ya fito fili dai shine amshi maƙudan kuɗaɗe daga hannun alƙalan. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda kuke kallon wannan takaddama ta cafke alƙalan koda yake an sake su waɗanda ake zargi da karɓacin hanci yayin da wasu ke cewa hakan bai dace ba. Amma kafin nan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta Maragayi Mamman Shata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Plateau. Wane ne a kan layi? Hello, na Plateau, kana jin mu? To kamar layin nasa bai ma shiga gaba ɗaya ba. Ka kira mun samu daga jihar Kebbi. Wane ne a kan layi?
Mai magana Abubakar Ahmad Shekarau Laila ba.
Yawa, muna jin kamar Abubakar.
To ni abin da nake gani dangane da wannan lalura ta kama manyan alkalai abu ne gaskiya wanda yadda je saboda kasancewa a harkar Najeriya in ya kasance wanda ke doka kwana kuma ya kasance kuma yana gangadi kaga abin akwai matsala. Saboda haka nake ganin cewa ya kamata a ci gaba da irin wannan don mu kauce kasar mu nan Ghana irin wani lokaci an taba yin irin wannan wanda wani dan jarida ainihin ya abin nan yayi ta ya haka wani tarko wanda ya kama irin wannan. Hello?
Muna jin kamar Abubakar.
To saboda haka nake ganin irin wannan shi ma ai kamar abu guda ne da wancan don haka abin yana da kyau a tsaren kayan irin wannan ni a ra'ayi na kam.
To mun gode Malam Abubakar, bari mu garzaya zuwa jihar Borno a birnin Maiduguri. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam Uba ne daga Maiduguri.
Yawa, muna jin ka Malam Uba.
Gaskiya wannan abin da ake yi ya cancanta kuma ya kamata a ci gaba da yi shi. Saboda ake a baya su masu tabbatar da cewa wannan abu zai iya biyowa kansu.
Malam Uba, wasu na ganin kamar da ake zargi abin da aka yi bai dace ba, musamman kaga akwai fitattun lauyoyi da suka soki lamarin. Ba ka ganin a matsayinsu na masana shari'a suna da gaskiya?
Eto, kasan gaskiya hukan magoya baya na bin doka da oda na Janar Muhammadu Buhari muna ganin cewa wannan ya fi cancanta a gare mu. Saboda dukkan wani wanda yake ganin zai iya sama da fadi da dukkan wani abin da bai dace ba zai taka tsantsan.
To mun gode Malam Uba, bari mu je jihar Naija. Wane ne kan layi?
Mai magana engineer Muhammad Nura Elok.
Muna jin ka
Gora, Niger State.
To muna jin ka engineer.
To gaskiya babban shawara na zai haka, muna babban godiya ga Janar Muhammadu Buhari da ya ba da oran yin haka wanda duk wani mai cin hanci da rashawa ya kamata a ce ko shi waye ba lawyer ba ko dan sarki ko dan wani abu, sai kaga yanzu mutum yayi laifi sai kaga an ce dan wani ya gyale shi ko da kuwa kashin kai ne sai kaga an sake shi. Allah ya sa a ci gaba da haka, Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, Allah ya taimaki gwamnatin jihar mu Alhaji Sani Muhammad Dal.
To injiniya mun gode, bari mu har yanzu dai muna jihar ta Naija. Wane ne kan layi?
Alhaji Ahmadu daga nan Mashegu local government na jihar Neja.
To muna jin ka Alhaji Ahmadu. Hello Alhaji Ahmadu, kana tare da mu?
Ina jin ka. Ina ganin abinda aka yi dinnan ya dace, yanda jami'an tsaro dinnan suka kama alƙalai, saboda yanzu in ka je kotu to za ka yi mamaki irin yanda ake cuwa-cuwa a kan ci hanci da rashawa dinnan.
Alhaji Ahmadu, amma ana gani kaman waɗannan duk zargi ne, haka babu tabbacin cewa hakan ta faru.
Haka din ne za a ganin cewa zargi ne, amma duk wanda ke zuwa kotunan mu to zai ga cewa abubuwan da ke akwai kazanta da yawa a wurin, saboda za ka ga akwai an kore da yawa a wurin don abin ya zama zargi to abin da za a yi. Saboda haka ya kamata gwamnati ta sa ido sosai a irin waɗannan.
To mun gode Alhaji Ahmadu daga jihar Naija, bari mu je makwabciyar jihar ta Naija wato Abuja. Wane ne kan layi?
Sunana Bashir Muhammad daga Abuja.
Yawa, to Malam Bashir muna jin ka.
To dan matashiyar maudu'in zara dan yi mun kadantun
dangane da batun cafke alkale da aka yi waɗanda aka sako su a yau, menene ra'ayinka dangane da haka?
Okay. To zan ce yar manuniya ce ga sauran alkalai, ya kamata sai abin da za a yi a dinga yin cikin tsoron Allah da kuma cewar akwai mutuwa, in ba mutuwa akwai irin wannan abin da ya faru wajen kama su. Kasan an ce a ɗaura mai ɗauri in ji Hausawa, tun da aka ga an waiwayo kan alkalai an dadame su saboda sun yi almandahan ne zan ce da rashin gaskiya wajen shari'a da kuma rashin ba'a so ɓangaren shari'a ya ci gaba a Najeriya. Don haka duk wani alkali zan ce ba ma alkali ba, duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya san cewar akwai fa irin wannan ranar tana zuwa, tunda kaga cewar ba su yi zaton za a rike su ba, sannan kuma.
To To mun gode malam Bashir, mun yanke ka kamar afuwa. Akwai mutane da yawa kan layi, bari mu ji jasa kuwa wane ne kan layi.
Abubakar Labaran.
Muna jin ka Abubakar.
Gaskiya wanga abu da an kai Najeriya da game da alƙalai ya daidai, don saboda doka da gare su su aka kai ma hukunci su yanki, saboda haka in ba fara da gare su ba, to aikin ba zai daidai da aka bukata ba.
Malam Abubakar, wasu na ganin kaman kamata a ce an aika musu takardar gayyata ko kuma a gaya musu cewa ga abin da ake zargin, sai a gayyace su, ba a far musu ba kaman an tabbata cewa suna da laifi. Me ya rayuwa game da haka? To ina ga kaman
duk abubuwa da gare za su koyi, ko da amincika ba za a gani su ba.
To mun gode Malam Abubakar Labaran, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga Cikun.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya wannan aiki da aka fara aiki ne wanda na yi farin ciki da shi matuƙa, ganin cewa bangaren kotuna abin ya fara lalacewa, cin hanci da rashawa abin ya yi katutu a kai. Kuma gashi ya tabbata cewa da aka je din ai ga irin abubuwan da aka gani. To wannan wani aiki ne wanda muka jinjina mu shi shugaban kasa da a ci gaba da irin shi, kuma ba ma ga lauyoyi ba, ai ba ga alkalai ba, hatta lauyoyi su ma masu irin asawon na cin hancin da rashin ya kamata a kama su a kuma hukunta su. Hakan shi zai hana wani alkalin ya kada ya karbi wani cin hanci zuwa nan gaba.
To mun gode Malam Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna, kuma da kiran ka ne mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin nan, kuma na godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wasanni yanzu haka a faɗin duniya, abinda ya mamaye su shine tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na shekara 2018 a ƙasar Rasha, inda aka ci gaba da fafatawa a Turai tun ranar jiya. Ƙasar Faransa a rukuni na A ta yi nasara ɗaya da banza gaban ƙasar Holland, yayin da a wannan rukuni duka ƙasar Sweden ta karkare ƙasar Bulgaria da ci 3 da banza. A wannan rukunin ƙasar Faransa ita ce ke kan gaba yanzu haka da maki 7, sai ƙasar Sweden ita ma tana da maki 7, sannan ƙasar Holland da maki 4, sai ƙasar Bulgaria da maki 3, Belarus tana da maki 2, yayin da ƙasar Luxembourg take da maki 1 kawai. Idan muka leka duka dai a Turai din a neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya din a rukuni na B, an fafata a ranar jiya, inda ƙasar El Feroe ta sha kashi a hannun Portugal ci 6 da nema, sai kuma ƙasar Andorra da ta sha kashi 1-2 a hannun Sweden, yayin da ƙasar Lithuania ta sha kashi 2 da nema a hannun ƙasar Hungary. A wannan rukuni na B, ƙasar Switzerland ke kan gaba da maki 9, sai Portugal a matsayi na 2 da maki 6, yayin da Hungary take ta 3 da maki 4. A rukuni na C duka a Turai din, inda aka ci gaba da fafatawa a ranar ta jiya, an goga sosai a wasan da ya hada Irland ta Arewa ta yi nasara ci 4 da banza gaban San Marino, sai Jamus da kirkirar kofin na duniya da takacancana Republic Czech da 3 da nema. Sai a rukuni na D, inda aka fafata a wasanni na ƙarshe, Serbia ta yi ma Autricia ci 3-2, yayin da Moldavia ta sha kashi 1-3 a hannun Ireland. A wannan rukuni dai ƙasar Serbia ce ke kan gaba da maki 7, sai Ireland da ke da maki 7, yayin da Pays de Galles take da maki 5. Za a ci gaba da fafatawa na neman shiga cancantar wasannin na duniya na Rasha shekara ta 2018 a ranar 12 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Kamaru, harkar kiwon lafiya ta samu ƙarin ƙarfi a watan da ya gabata tare da taimakon Amurka, A ranar 29 ga watan Satumba ne Matthew Smith babban jami'in diplomasiya na Amurka ya gabatar wa ministan lafiya na kasar mai girma Andre Mamafuda na'urori masu kokolwa tare da kayayyakin sadarwa na zamani da kimar su ta kai kusan dalar Amurka miliyan 1. Waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne a yankuna 10 da kuma gundumomin harkar lafiya da ke Kamaru. Za a yi amfani da kuɗin ne wajen tsara wuraren adana bayanai akan harkar lafiya ta na'ura mai kwakwalwa ko kuma DHIS a takaice. Wannan gudunmawa ta fito ne daga al'ummar Amurka ta ƙarƙashin shirin tallafin taimakon gaggawa na shugaban ƙasa Amurka akan cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV ko kuma SIDA. Shiri da ake kira PEPFAR a takaice da kuma cibiyar kula da kuma hana yaduwar cututtuka ko kuma CDC a takaice. Manya-manyan jami'an ma'aikatar lafiya ne suka halarci bikin, sannan wakilin CDC a kasar Dr. Omotayo Bolu da ma'aikatan lafiya, kungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma 'yan jaridu su ma sun halarci bikin. A jawabinsa, Mr. Smith ya ce, "Ina mai matuƙar farin cikin mika kwakwaran shaida kan duk ƙofar da jajircewar gwamnatin Amurka wajen ƙarfafa dangantakar mu akan harkokin lafiya da ƙara ƙarfafa haɗin kanmu da gwamnati da jama'ar ƙasar Kamaru. Muna alfahari da tallafin da muka bayar a ɓangaren lafiya ga Kamaru shine mafi girma da kuma tsaro ƙarƙashin shirin ƙawance tsakaninmu. An ƙiyasta tallafin kayan da PEFAR ta bayar ya kai dalar Amurka miliyan 1. CDC a Kamaru za ta ba da na'urori masu kwakwalwa da manhaja da na'urorin printers da wasunsu ciki harda da kuma damar shiga yanar gizo na tsawon shekara 1. Tare da kayan kula da su ga kowace gundumar kiwon lafiya 184 da ke ƙasar ta Kamaru. Waɗannan na'urori masu kwakwalwa an ba da su musamman ga shiyoyi 10 na ƙasar kuma shirye suke da a fara raba su a gundumomin. Azawa ko daidaita tsarin tara bayanan kiwon lafiya a Kamaru zai tabbatar da cewa bayanan suna da inganci, wadda zai sa a ɗauki matakai daga ƙarshe zai bullo tsarin kiwon lafiya mai nagarta ga ƙasar Kamaru. Da farko shirin mai lakabin DHIS2 za a yi amfani da shi ne wajen tattara bayanai akan cuta mai kare garkuwar jiki ko kuma HIV a takaice. Daga baya kuma sai bayanai kan zazzabin cizon sauro da kuma tarin fuka, sannan binciken sauran harkokin lafiya masu muhimmanci su biyo baya. DHIS2 zai kasance matattarar bayanai kan harkokin lafiya da ba shi da wari. Da yake bayyana muhimmancin wannan shiri, Mr. Smith ya nuna cewa na'urori masu kwakwalwa 184 da kayan aiki kana da haɗin gwiwar gwamnatin Amurka da ta Kamaru zai ƙarfafa hanyoyin tattara bayanai masu muhimmanci da za su taimaka wajen zartar da shawarwari masu tasiri a fuskar kiwon lafiya. 'Yan ƙasa masu ƙoshin lafiya za su fi ba da gudunmawa ga iyalansu da al'ummominsu da kuma ƙasarsu, in ji mataimakin babban jami'in diplomasiyya a ƙaramin ofishin jakadancin Amurka, Smith, ya ce lafiya, tsaro, ilimi da kuma ƙarfafa ƙoƙarin 'yan Kamaru shi ne abu mafi muhimmanci ga ƙasar Amurka a wannan ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Takaice, uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta yi kira a faɗin duniya domin taimakawa 'yan mata su kauce duk wani cikas domin su sami ilimin da suke bukata don cimma burin rayuwa. Wannan kiran dai ya zo ne ranar bikin 'ya'ya mata ta duniya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a shekarar 2011 don sanin haƙoƙin mata da kuma ire-iren ƙalubalen da suke fuskanta a faɗin duniya. A wani rubutu da ta yi a shafin yanar gizon CNN.com, Mrs. Obama ta buƙaci a marawa shirin a bar 'ya'ya mata su yi karatu, wanda ake kiran Let Girls Learn da Turanci, shirin da ke ƙoƙarin faɗaɗa ilimin 'ya'ya mata waɗanda ba sa zuwa makaranta. Hukumar Lafiya ta Duniya da ake kira WHO a taƙaice ta ce yawan amfani da sukari da ake yi shi ne babban dalilin da ya sa ake samun ƙaruwa a annobar muguwar ƙiba. A cewar wakiliyar muryar Amurka Lisa Shen daga Geneva, cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga gwamnatoci da su ƙara haraji sosai akan kayan shaye-shaye na zamani.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatarwa, sai June Latham Gresham da ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyanmu Robert Wagner da ya daidaita mana sautukan. Muhammadu Lalo ke cewa, ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Salamu alaikum.